Sashin Hausa na murya Amurka ake sauraro kan mita 25-21 sai mita 16 sai ta yanar gizo ko internet a kan voahausa.com. A jamhuriyar Niger ana iya sauraron mu kai tsaye ta VOA Africa a mita 102.5 a zangon FM ko kuma ta gidajen rediyon amfani Sarauniya, Nomad da Lolniya da kuma Fara'a dukansu a zangon FM. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum, Ibrahim Alfa Ahmed tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki daga Washington gundumar Columbia ke farin cikin gabatar muku da shirin mu a wannan yammaci na Asabar. Ga kanan labarai nan.
Dakarun Najeriya sun ce sun karɓi ikon wani sansanin kungiyar Boko Haram da ke cikin dajin Sambisa. Hukumomin tsaro a ƙasar Jamus na neman waɗanda ke da alaka da mutumin nan da ya kai hari a wata kasuwar da ake ci ta Kirsimeti a birnin Berlin. Kungiyar ECOWAS ko kuma sai da yayo ta kasashen yammacin Afirka ta ce an tanadi dakaru na musamman da za su kawar da gwamnatin yayi jami idan har ya ki sauka a watan gobe.
To madalla.
Kal amana wani dogon turanci kurum amana siyasa. Inda an mutunta mutanen da magaram, inda an girmama su, ai da Prime Minister da yazo nan da ya ba mutanen da magaram hakuri.
Kakakin jam'iyyar adawa ta Modern Lumana Muhammad Dambuzuwa yake magana kan takaddamar da ta kaure game da zabantawa a zaman jihar da za ta dauki nauyin gudanar da bukin ranar jamhuriya ta kasa shekara mai zuwa, maimakon da magaram da wasu ke ganin ita ce ta dace.
Ina so a gwada mini birni tunda Muhammadu Isufu ya hau mulki, inda aka ci moriyar ikon nan na Isufu kaman da magaram.
Ministan cikin gida kuma shugaban jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki Bazoum Mahmud yake mai da martani. Za mu ji cikakken bayani a bayan labarai. Akwai rahoto kan 'yan matan Chibok da suka samu zuwa gida domin bikin Kirsimeti. Sai filin amsoshin tambayoyinku, amma yanzu ga labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ce a yau Asabar dakarun kasar sun karɓi ikon wani sansanin kungiyar Boko Haram da ke cikin dajin Sambisa wanda ya kasance tun gaga mayakan. Shugaba Buhari ya bayyana haka ne a wata sanarwa da ya fitar, inda ya ce an kwace wato wannan sansani wanda wani sabon babi ne a yankurin da ake na murƙushe mayakan kungiyar waɗanda suka mamaye dajin mai girman kilomita 1,300 da ke arewa maso gabashin jihar Borno. Sai dai sanarwa bata ce komai ba dangane da inda shugaban kungiyar Abubakar Shekawa yake. A yan kwanakin nan kungiyar ta Boko Haram ta zafafa hare-harenta bayan wasu watanni da aka kwashe ba a ji duriyarta ba a yakin da take yi na kusan shekaru 7 wanda ya halaka mutane sama da 20,000. Hukumomin tsaro a ƙasar Jamus na neman waɗanda ke da alaka da mutumin nan da ya kai hari a wata kasuwa da ake ci ta Kirsimeti a birnin Berlin kwana guda bayan da 'yan sandan Italiya na birnin Milan suka harbe shi har lahira. Yayin da mafi yawan mutanen kasar ta Jamus ke shirin gudanar da bukukuwan na Kirsimeti a yau jajiberi, hukumomin kasar sun baza ɗaruruwan masu bincike waɗanda za su ci gaba da neman waɗanda maharin yake da alaka da su. Yayin da yake ganawa da manema labarai a jiya Juma'a a birnin Berlin, shugaban rundunar 'yan sandan birnin Peter Frank ya ce suna ƙoƙari su ga ko Anis Amri mai shekaru 24 kuma ɗan asalin ƙasar Tunisia ko ya samu taimako daga wata ƙungiya. Zanen yatsun Amri da aka ɗauka a cewar Frank ya nuna cewa shi ne ya kai harin na Berlin wanda ya halaka mutane 12 kana ya jikkata wasu 56 ranar Litinin. Bayanai sun nuni da cewa bayan da ya kai harin, Amri ya hau jirgin ƙasa daga kudancin Faransa sannan ya dangana da yankin Turin, inda anan ya hau wani jirgin ƙasa ya nufi Milan da ke Italiya.
He'd taken a train from southern France across to Turin on the border of Italy.
Wakilin murya Amurka ta ce yanzu tambayar da ke zukatan mutane ita ce wace alaka ke yake da ita a Milan kuma menene yasa ya koma wannan wurin. Prime Minister Israila Benjamin Netanyahu ya fara daukar matakan diplomasiya akan kasashen da suka goyi bayan kudirin kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya wanda ya nemi Isra'ila ta dakatar da gine-ginen take yi a yammacin kogin Jordan da kuma gabashin wato gabashin birnin Kudus. A yau Asabar, Prime Minister ya umarci jakadin New Zealand da na kasar Senegal da su koma ga kasashensu domin tuntuɓa, domin suna daga cikin kasashen da suka buƙaci a kada ƙuri'a kan lamarin baya ga kasashen Venezuela da Malaysia. Amma da farko, Masar ce ta fara gabatar da wannan buƙata ta dakatar da gine-ginen da Isra'ila ke yi, amma ta janye ranar Alhamis bayan wata tattaunawa ta waya da shugaba Abdul Fattah al-Sisi da sababban shugaban Amurka Donald Trump suka yi. Amurka dai ta dauki wata matsaya ce da bata taba dauka ba yayin kada kuri'ar wato ta kujerai an faruwa mu. Wannan matsaya da aka cimma a komitin sulhun san bai yi wa Isra'il dadi ba kamar yadda jakadin Isra'ilin a majalisar dare daunan ya nuna.
This resolution today will be added to the long and shameful list.
Wannan kuduri da aka cimma a yau zai shiga jerin matakan da ake dauka na abun kunya a majalisar na musgulawa kasar Isra'ila. Su ko Falasina farin ciki suka nuna da kudurin majalisar wanda zai hana Isra'ila ci gaba da gine-gine a yankunan su. Riyad Mansur shine jakada mai sa ido na Falasinu a majalisar.
We are satisfied that finally the Security Council adopted a very important
Yace mun gamsu da cewa ƙarshe kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya amince da wannan muhimmin batu wanda za a iya mai kallon lamari ne mai cike da tarihi wanda zai ci gaba da kare kudurin samar da ƙasashe biyu. To labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ƙungiyar ECOWAS ko kuma Syria wato yammacin wato ta kasashen yammacin Afirka ta yi barazanar yin amfani da ƙarfin to wajen kawar da gwamnatin shugaba yayi jama'a na Gambia idan har ya ki sauka daga kan mulki idan wa'adinsa ya kare a watan gobe. Shugaban ƙungiyar ta ECOWAS ko kuma Syria Masir Alan D'Souza ya ga yau manema labarai a jiya Juma'a cewa an tanadi dakaru na musamman waɗanda suke cikin wato suke cikin shirin kota kwana. Ya kuma kara da cewa an zabi kasar Senegal a matsayin wacce za ta jagoranci kawar da gwamnatin ta jami domin ita ce kasa da ke kewaye da Gambia ta bangarori uku. Ko da yake a baya kasar ta Senegal ta ce matakin soji shine zai kasance zabi na karshe a wannan rikicin siyasa na Gambia. Shugaba Jami wanda ya mulki Gambia na tsawon shekaru 22 a baya ya amince da shan kai a zaben da aka yi a watan Disamba amma daga baya sai ya ce an tafka magudi a zaben. Hakan kuma ya sa ya fara kalubalantar nasarar da Adamu Barrow ya samu wanda a baya shugaban ya kira ta waitar ho ya taya shi munna. A Syria daruruwan mutanen da suka tsere daga birnin Aleppo sun koma suna duba gidajensu da aka daidaita bayan da mayakan yan tawaye suka fice daga birnin a ranar Alhamis. Mazauna birnin sun bi ta unguwannin da a da ba sa iya bi a lokacin ganiyar fadan domin kaiwa ga wasu gidajensu da zimmar ko za su samu wasu kayayyakin amfani da suka saura. Sai dai duk da cewa mafi yawan bindin an samu zaman lafiya rautanni sun yi nuni da cewa ana samun dan harhare. Wata kafa yada labaran kasar ta rawaito cewa a jiya Juma'a yan tawaye sun harbo wasu rokoki daga wajen bindin na Aleppo zuwa cikin bindin lamarin da ya halaka mutane uku. Kungiyar nan mai sa ido kan rikicin na Syria ta Syrian Observatory for Human Rights ta ce wannan shine karo na farko da aka samu tashin hankali a yankunan da ke hannun yan tawayen tun bayan da aka kaddamar da aikin kwashe mutane a bindin.
Labaran duniyar kenan ku ka saurara daga nan sashi Hausa na muryar Amurka. To madalla, a bayan da aka gama karada dukkan jihohin jamhuriyar Niger don gudanar da bikin ranar jamhuriya, shugaba Muhammadu Yusuf ya ce za a sake sabon zubi shekara mai zuwa daga jihar Tawa, abinda bai yi ma 'yan adawa daɗi ba domin daga jihar Damagaram ko Zindar aka faro wannan biki, don haka suke ganin can ya kamata a koma a sake sabon zubin. Ga Mama Haruna Bako da cikakken bayani.
Bayan sallar karba-karba ta 18 ga watan Disamba, cewa da ranar da jihar ta zamanto jamhuriya wadda ta kammala a birnin Agadez a shekar bana kuma da aka rada ma suna Agadez Sokni, wani rudani ne ya shigo game da wannan zancen tun lokacin da shugaban kasar jamhuriyar Niger Alhaji Isu Muhammadu ya bada sanarwar cewa sallah ta shekara 2017 baɗi kenan idan Allahu ya kai mu za a yi ta ne a birnin Tawa, abinda ya tunzura 'yan adawar kasar da ke ganin cewa a jihar Zandar ne ya kamata a ce an yi wannan sallar ta baɗi, ganin cewa a can ne aka soma wannan sallar ta karɓa-karɓa, kuma a halin yanzu kowane babban birnin jiha ya karɓi bakuncin wannan sallar. Kenan a wurin 'yan adawar a birnin Zandar ne ya kamata a sake komawa domin ɗaukowar sabuwar tafiya ta wannan sallar karɓa-karɓa ta ranar 18 ga watan Disamba, cewa da ranar da Niger ta zamanto jamhuriya. Abinda ya sa kenan su 'yan adawar ke zargin cewa akwai nuna fifikon waɗansu jihohi bisa waɗansu daga wajen gwamnati gwamnatin kasar har ma da wajen shugaban kasa. Kamar yanda kakakin jam'iyyar Modern Lumana Africa ta zandar Malam Muhammad Danbuzuwa ke cewa
kal a mana wani dogon toranci kurum an mana siyasa, kuma inda an mutunta mutanen da magaram, inda an girmama su, ai da premier minister da yazo nan da ya ba mutanen da magaran hakuri, ai ba mu muka dage sallal ba, mu watan mu yanzu ma a sake maido ta da magaran, wace irin siyasa ce za mu sa ana? Ba mu ba muke aikata bare a ce mun sa siyasa, ba mu ma muke sawa, ba mu ba muke hanawa, wace irin siyasa ce za mu sa a ciki? Babu zancen siyasa a ciki.
Sai dai a cewar Bazum Muhammad, ministan kasa kuma ministan cikin gida mai kula da addinai, bugu da kari shugaban jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki a jamhuriyar ta Niger, yana cewa babu kamshin gaskiya ko sun makala zarratin a cikin wannan zargin da ƴan adawa ke son suwa shugaban kasar ta jamhuriyar Niger Alhaji Isuhu Muhammadu.
Abin da nake so jama'a su sani shine wannan hadakar ayi ta bana ko badi ba a san inda alheri yake ba, kenan niyyar ita ce ayi ta, kuma ina fata ayi ta tawa da cewa kuma a ƙara yin ta zandar da cewa. Zani mai da martani akan wannan zargin na cewa ayi Isufu baya san da magaram. Ina so in san micece take iya ta kasance hujjar da Isufu ba zai so da magaram. Isufu uwashe ta tanuce, babu zancen ko yaki kasar uwashe. Na biyu kuma ina so a gwada mini birni tunda Muhammadu Isufu ya hau mulki, inda aka ci moriyar ikon nan na Isufu kaman da magaram.
Sai dai a jawabinsa a ranar jajibirin sallar ta 18 ga watan Disamba ta gabata a birnin Agadez, shugaban kasar Alhaji Isufu Muhammadu ya bayyana cewa za a yi wannan sallar a baɗi shekara ta 2017 kenan a birnin Tawa, yayin da shekara ta 2018 za a yi wannan sallar a birnin Zandar. Haruna Mamman Bako, rashin Hausa na muryar Amurka daga birnin Gwani a jamhuriyar Nijar.
Madalla a gaida Mama Haruna Bako, wasu daga cikin ɗaliban secondary na Chibok da aka sako sun samu zuwa gida karan farko tun sace su domin su yi bukukuwan Kirsimeti. Ga Ibrahim Abdulaziz.
‘Yan matan Chibok kenan 21 yayin da suka iso Yola kan hanyar su ta zuwa gida garin Chibok domin gudanar da bukukuwan Kirsimeti da sabon shekara, kuma wannan ne ma karon farko da ake mai da su gida tun bayan da aka ceto su a watan Oktoba. Su dai waɗannan ‘yan mata na kuwa cikin matan Chibok fiye da 200 da mayakan Boko Haram suka sace a Chibok a watan Afrilun shekarar 2014, kuma sun iso Yola ne cikin tsauraran matakan tsaro. Su dai iyayen waɗannan ‘yan mata sun mako bayyana farin cikin su ne kamar yadda wannan ma ke cewa. To sai dai kuma madan ya gana da har yanzu ma bata ga ‘yarta ba Rifkatu, ta ce kullum faburinta ma shi ne Allah kwato mata ‘yarta. Sunana ya gana, wadda yake Bukatu bata cikin waɗannan da aka zo da su yau, to wallahi zan fi kowa farin ciki yau in ga yata, kuma ban cire ma tsammani ba. Na san gwamnati da ma sojoji na kokari, kuma don Allah a taimaka mu ga namu ‘ya’yan. Kafin ma a wuce zuwa Chibok, sai da gwamnan jihar Adamawa Sanato Muhammadu Bindo Umar Jibrilla ya ma nuna jin daɗin sa game da kubutar da waɗannan ‘yan mata. Gaskiya muna cikin farin ciki da yau kuma za ku je gida don yin bikin Kirsimeti a gida cikin ‘yan uwa da abokan arziki. Dole fa mu nuna godiya da ya ba wa shugaban ƙasa Buhari bisa ƙoƙarin da gwamnati take yi wajen ceto duk waɗanda ‘yan Boko Haram suka sace. Dole fa mu dage da addu’o’i da kuma ba da gudunmawa don hannu ɗaya bai ɗaukan jinka. Ɗaliba Asabe na mako cikin matan Chibok da aka ceto ta ce har duniya ta nade ba za su taɓa mancewa da abin da ya faru ba, kuma kullum fatan su ma shine Allah ya ceto waɗanda yanzu ke hannun mayakan Boko Haram. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na muryar Amurka daga Yola a Najeriya.
Najeriya kasar mu ce mai reno saboda ‘yan bayan ku tausaya waɗanda kuka yi garkuwa da ‘yan mata. Manyan kasar mu ko ya cancanta ku sa baki a cikin tsafta.
Ta gaida Ibrahima, kada a manta yana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu ga Ibrahim Kalmasi Garba da shirin mu na gaba.
Masu sauraronmu, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji kashi na biyu na ansar tambayar Alhaji Khalifa Kabir Gusau da kuma ƙarshen ansar tambayar masu sauraronmu da dama kan tarihin sabon shugaban cibiyar kula da ci gaban fasahar sadarwa ta Najeriya, Sheikh Dr. Isa Ali Ibrahim Fantami. Bari mu fara da kashi na biyu na ansar Alhaji Kabiru Khalifa Gusau, mai son sanin tarihin alakar daular Usmaniya da masarautar Bauchi. Idan mai tambayar na saurare, ga ci gaban ansar da wakilinmu na Bauchi Abdulwahab Muhammad ya samu daga wakilin tarihin Bauchi kuma shugaban adana kayan tarihi na masarautar Bauchi Alhaji Ado Danrimi, wanda ya ce
kafin a zo gari ta ginu sosai, Malam Yakubu ya zauna a Guni ya shekara biyu, ya koma Enkele shekara shida, sannan ya zo kafa Bauchi a 1809 zuwa 12. To a wannan lokaci ya fara yage-yage, amma a lokacin akwai wasu jarumawa wanda su kudancin daular Usmaniya, wato jukunawa kenan, daular kwararrafa. A wannan yadda fafinsa mai suna Hausa Factor in West African History ya kawo cewa sukan shigo kasashen Hausa, su yaƙi kasashen Hausa, su dawo.
Su
jukunawa kenan. Don sun taɓa yaƙan Kano, zai tafi ya gudu ya ɓoya wayaren daura, sannan sun taɓa yaƙan Katsina, sun taɓa yaƙan Zazzauma. Don in kai zariya a yanzu haka akwai anguwa ta Dunjukun, inda shi wannan sarkin kwararrafa da shi yayi sansani ne. Sannan kuma idan ka je irin Katsina, irin su Kano, akwai anguwa ya kasai duk wannan kalmomi na jukunawa, kuma wuri ne wanda suka bar tsatson su a wannan guri. To bayan Malam Yakubu ya tsare jukunawa, ya hana su motsi, ya kakkafa garuruwa da suka sasu a tsakiya. Allah misali, ya kafa irin su wasai, ya ba ma da kyasan, ya kafa irin su lafiyan bare bari, wanda duk garuruwa ne wanda suka sa kasan kwararrafa a tsakiya, suka hana su motsi. Har bayan mutuwar Malam Yakubu Ibrahimu, ya kafa Donga, duk su suka sa kasan jukunawa a tsakiya, suka hana su motsi. Sannan kuma suka cigaba da shigar da addini kasashen kudancin daular Usmaniya. To wannan shine babban yaki wanda Malam Yakubu ya tsare wa daular Usmaniya ta bangaren kudu. Domin haka ne ma, idan ka duba tutar masarautar Bauchi, daga ta yi sa wata ne da tauraro a tsakiya. Wannan wata yana nufin wato kamar yadda masarautar Bauchi ta yi baka wa daular Usmaniya, shine halaman watan nan. Taurarin kuma su ne kamar kasashen musulunci da daular Usmaniya, yadda ake gudanar da al'amuran musulunci. Wannan shine ba dama har aka tsara tutar masarautar Bauchi da irin wannan siga.
Kenan akwai wasu yaƙukan kenan da yi wanda yake ba ma batun kare daular Usmaniya ba kenan.
Akwai yaƙe-yaƙe da yi wanda kusan wannan ai shine babban yaƙi na kare daular Usmaniya. Saboda jukunawa suna da ƙarfin gaske a wannan nahiya kafin jihadi. Zuwan Malam Yakubu, zuwan jihadi ba sa iya motsi. To amma misali ba a wannan ya tsaya ba. Idan ka duba misali kamar lokacin tun Shehu Usman Dan Fodu yana da rai, akwai sa'in sa da ke afkuwa tsakanin Shehu Aminu Alkanami da Shehu Usman Dan Fodu, wanda da ya ba a samu hayaniya wanda ya kai ga fada ba, sai dai musanyen wasiku wanda Muhammadu Isa Talatu Mafara a littafansa na tarihin daular Usmaniya duk ya kawo wa'annan bayanan a ciki. Wanda ke son cikin bayanin ya duba daular Usmaniya zai samu wa'annan wasiku. Sannan kuma bayan mutuwan Shehu Usman Dan Fodiyo, Muhammadu Bello ya zama khalifa, ya zama amirul muminina, sun sabanin yayi tsanani. Saboda a lokacin da yawan mutane sun kwanta tawaye, saboda haka Muhammadu Bello ya yi ta yakan wa'annan mutane, har ya ga sun kai kukansu wajen Shehu Aminu Alkanami, kasancewan sun yi amana da shi, ga Bello yana ta kashe su. To a wannan lokaci an fara da kan mutanen ƴan doto da sauransu. Kuma ya tura wasiƙu wa sarakunan daular Usmaniya kusan gaba daya akan na zuwa domin ya yake su, ya kuma yake sarkin musulmi Muhammadu Bello.
To sai kuma ƙarshen ansar tambayar wasu masu sauraronmu da daman gaske kan tarihin Sheikh Dr. Isa Ali Ibrahim Fantami, sabon shugaban cibiyar kula da ci gaban fasahar sadarwa ta Najeriya NITDA. Idan masu tambayar na saurare, to ga ƙarshen ansarku da wakilinmu na Bauchi Abdulwahab Muhammad ya samo daga dakta.
To alhamdulillah, malam ban san ko yanzu ka soma yin littattafa naka ba.
Gaskiya malam na rubuta takardu da yawa, amma ba su watsu ba saboda ban da halin da zan iya yin yadda nake so da su, kuma ina da dabi'a ba zan iya zuwa gidan wani ce zo ka buga littafin ba. Ina addu'a ne idan Allah ya ga dama sai turo wani ya zo ya ce akar makalla in kai littafi dan buga. Na rubuta books da yawa, yanzu misali akan aure na rubuta littafi na Hausa akwai angwanci da amarci a da'irar shari'a, nayi na turancinsa the groomhood and bridehood within the bound of shari'a, na rubuta akan akhlaqu rasulullah dabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, na rubuta littafi akan tarihin wasu daga cikin magabata irin su Mus'ab bin Umair da wanda suke ma ba nesa ba irin su Sheikh Abdullahi Azzam, na rubuta littafi akan su. By God na rubuta littafi na larabci akan Imam al-Bukhari rahimahullah, al-ahkamul mufida fi ma'rifati sahih al-Bukhari, akan yadda zaka samu ka'idun da zaka iya fahimtar sahih al-Bukhari idan kana karantawa. Na rubuta littafi mai suna qawaidul insaf, ka'idodin yin adalci a cikin mu'amala da mutane. Akan Ramadan ina da littafi the month of the Quran and its virtues, an buga shi an yi ta sayarwa. Akwai na Hausa watan Ramadan da ibadun da ke cikin sa. Akan aikin haji na 63 steps of performing hajj. Akwai na Hausa na littafi akan matakan koyon aikin haji. Wadannan kadan daga ciki ne. So ina da takardu da dama da an buga am, sai dai kawai da yake ba mu da karfin arzikin da zamu iya yi, wasu ma bai wuce a buga kofi 2000-3000 ba shikenan. Sai so da ka ina da rubuce-rubuce, akwai da yawa ma da ba a buga su ba har yanzu. Akwai wanda suna nan a cikin kwamfuta na rubuta su amma ba a samu hanyar da za a buga ba. Inda zan tada takardun da na rubuta da wanda aka buga da wadanda ba a buga ba a yi compiling, ba zan gaza littafi kaman guda 40 ba a yanzu.
Alhamdulillah.
Na'am.
So kaman yanzu a cikin gidanku.
Na'am.
Kai ne nan.
To da dama dai bayan rasuwar mahaifi wani ma kafin wasu sun rasu, da dai nayi wayo na san akwai maza uku a gabana, akwai mata akalla kaman guda biyu a gabana, ni zan zo kaman na shida a waɗanda suka yi wayo ban da wanda suka rasu muna kanana. So ni zan kai kaman na shida ne a wurin mahaifiya, kuma a cikin rayayyu zan zama na uku, in akwai da wanda suka rasu na zama na biyar.
To baya ga wannan da'awa da ka sa gabanka, me kake sha'awa haka kuma a matsayinka na Dr. Isa Ali Fantami kana hutawanka?
To gaskiya ba abin da nake sha'awa kaman zama da iyalaina. In na samu zafin kai a wajen ka koma gida sai in zauna da iyalaina bisa ga ɗabi'a na da su nake cin abinci. Yara na duka zan sa kowa ya wanke hannu ya zo shi mu ci abinci. Kwariya ɗaya muke ci da ni da su da kowa da kowa, haka muke ɗabi'a cin abinci. Ba zan ce kullum ba amma lokuta da dama haka ake yi. Ba na cin abinci ne kada ƴaƴana har mai shekara ɗaya da rabi, to zan wanke hannunsa ko hannunta da sa hannun ce zo mu ci abinci, suna ci ina gyara musu. In zauna cikin iyalaina mu yi raha da na mu ci abinci tare, mu yi karatu tare, a ci gaba da mu'amala, wannan yana pleasing ina iyaka.
Baka wani dan aikin motsa jiki ya
ce? Ina yi, ina gudu. Misali zama na a Turai nakan fita gudu. Gaskiya ina iya yin gudun da ya kai kilomita 10-10 na dawo gida na yi wanka da jami'a, ina iya yin wannan. Ko a Saudiya yawanci kullum sai na motsa jiki. Wani lokaci haka kawai ma sai in ce ba zan shiga mota ba da kafa zan shiga jami'a. Mafi kankanta daga gidana ina Faisaliya a Madina, anguwa ɗaya muke da gwamnatin Madina a anguwa. So daga nan zan fita gefen jami'a ne zan shiga, akalla zuwa zan yi kamar minti 20 da biyar, daga fazan da 25 minti 50 mafi kankanta kullum zan yi wannan. So da haka yanzu idan za a ce mu fita da gudu da kai ko mu yi tafiya zan baka mamaki. In kuma ka shirya to insha Allah ta'ala ba zalla sai ka zo mu gwada ka gani
lokacin da zan zo za mu yi wannan
insha Allah. Wannan 18 suna sarewa su bani a yanzu.
Wannan shi ya kai ni ga neman sanin shin mallam ko kuma dokta yana da mata nawa da yaya na?
Ina da yaya da dama, ina da iyalai da dama, amma wannan a bashi a haka insha Allah. Ina da yaya maza, ina da yaya mata, kuma alhamdulillah dukkanin su ina godiya ga Allah akan ni'imar da musu, babu wanda ya tangarde. Kowa yana kan hanya kuma kowa yana bin Qur'ani da Sunna bisa ga fahimtar magabata, babu wanda zan ce Allah wadansa ko Allah wadanta insha Allah ta'ala.
To ko za ga mun wani abun da yasa ka farin ciki a rayuwanka?
A rayuwata gaba daya abinda na fara gani a duniya ya samu farin ciki fiye da komai shine ranar da na fara ganin ɗakin Ka'aba ido da ido. Har yau ban taba ganin abin da ya faranta min rai irin sa ba, randa nazo ginnin Ka'aba na karo na farko na tsaya na kalli Ka'aba ido da ido gani a ginninta, ban taba yin farin ciki a ranar da abin da ido na ya gani kaman wannan ba. Har a yanzu farin cikin duk da mutum ba zai irga sau nawa ya je wurin ba, amma kullun na je wajen farin cikin baya karuwa, amma dai ganin farko din yafi kowanne.
To kuma da adam yanda yake ake farin ciki akan samu akasi haka kuwa ko wani abin da yake a matsayinka na dan adam da su kawo maka bacin rai haka?
Bacin rai ko bakin ciki a babu biyu ne. In bacin rai ne babban abin da ke bata mini rai a rayuwa shine mutanen da ba su laifi ba na ga ana halaka su, ba abin da ke firgita ni a rayuwa kaman wannan. In kuma bakin ciki ne alhuzun zuciya, to gaskiya har a yanzu sofa ba abin da ya taba ni kamar rasuwar mahaifina. Kamar lokacin da aka ce min mahaifina ya rasu saboda na san ya yi hidima a kaina, ya taimake ni, ya sha wahala a kaina, ya tarbiyyantar da ni, kuma ina ga na fara kai gabar da na fara moransa, moransa shine yanzu ni nake masa hidima. hidimar da mun yanzu na tsakai gabar da zan fara taimaka masa in ce ya zauna zan dauki nauyin gidansa zan tufatar da shi zan yi kaza na fara wannan kuma sai Allah ya dauki rayuwarsa ban yi shekarun da nake so na yi ba to wannan shine abun da yayi gaskiya ya sa mun bakin ciki fiye da komai a rayuwata ma rasuwar mahaifiya ba da abun da ya kai wannan har a yau ina zaune na tuna hawa yana zuba a cikin ido na har a yanzu ina zaune amin
malam Allah saka da alheri mun gode
amin amin to alhamdulillah jazakumullahu khairan ina godiya ni ma ga VOA akan wannan ita takaitacciyar dama da aka tunkare ni akan ta insha Allah ta'ala Allah ya sa bayani da ne zama mai amfani gare mu gaba daya wallahi ta'ala
to sai a kasance da mu mako mai zuwa yanzu a madadin Dr. Isa Fantami da wakilin tarihin Bauchi Alhaji Ado Dan Rimi da wanda ya hada mana sautin da kuma injiniyan mu Ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa a kasance lafiya lau.
Madalla gaida Ibrahimu yanzu kuma ga wasu daga cikin sakonnin da kuka aika mana ta email. Takaddamu ta farko ta fito daga hannun Malam Haruna Muhammad Katsina shugaban kungiyar muryar jama'a wanda ya ce abokan zaman mu mabiya addinin Kirista ina yi muku fatan yin bikin Kirsimeti cikin kwanciyar hankali da kuma lumana ayi lafiya a kuma gama lafiya sai kuma wani wasiƙa da ta fito daga hannun Sani mai langilangi da Malam Ango Malam makaranta Yawuri wadanda suke cewar Muna addu'ar Ubangiji Allah ya ƙara kawo zaman lafiya a garin Kafancen da ke jihar Kaduna da ma duniya gaba ɗayanta amin summa amin. Aliyu Usman ta ka lafiya birnin Kebbi ya rubuto yana faɗin cewar Ina kira ga al'ummar musulmi da kiristocin jihar Kaduna da su yi koyi da takwarorinsu na jihar Plateau wajen ƙulle yarjejeniyar zaman lafiya a faɗin jiharsu. Sai kuma wannan takarda ta Bala Muhammad Dambam daga jihar Bauchi. Wanda ya ce salam VOA Hausa hakika al'amura sun fara dawowa daidai a Najeriya da fatan Allah ya ƙara ba mu zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci amin summa amin sai kuma wannan wasiƙa wadda ta fito daga hannun Nasiru Kainuwa Hadeja wanda yake cewar ina kira ga dan kwangilar da ke aikin titunan cikin garin Hadeja ya kamata a Hamzar ta yi magudanan ruwa ko kuma A rika ɗebe ruwan kwalbatin da ke kwanciya a jikin katangun mutane domin yana dab da fara rushewa al'umma katangunsu. Wa uba muna tsoron damuna ta riske mu a wannan yanayi na rashin kwalbati saboda za a iya fuskantar matsala sosai. Inji Nasiru Kainuwa Hadeja. Madalla masu sauraro ga takardun labaran duniya
Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ce a yau Asabar dakarun kasar sun karbe ikon wani sansanin kungiyar Boko Haram da ke cikin dajin Sambisa wanda ya kasance tun gaga mayakar Shugaba Buhari ya bayyana kan ya watanarwa da ya fitar inda ya ce kwace wannan sansani wani sabon babi ne a yankurin da ake neman kushe mayakan kungiyar waɗanda suka mamaye dajin mai girman kilomita 1300 da ke are masu gabashin jihar Borno. Sai dai sanarwa bata ce komai ba dangane da inda shugaban kungiyar Abubakar Shekawa yake. A yan kwanakin nan kungiyar ta Boko Haram ta zafafa har-haranta bayan wasu watanni da aka kwashe ba a ji duriyarta ba. A yakin da take yi na kusan shekaru 7 wanda ya halaka mutane sama da 20,000. Hukumomin tsaro a ƙasar Jamus na neman waɗanda ke da alaƙa da mutumin nan da ya kai hari a wata kasuwar da ake ci ta Kirsimeti a birnin Berlin. Kwana guda bayan da 'yan sandan Italiya na birnin Milan suka harbe shi har lahira. Yayin da mafi yawan mutanen ƙasar ta Jamus ke shirin gudanar da bukukuwan na Kirsimeti a yau jajiberi, hukumomin ƙasar sun baza ɗaruruwan masu bincike waɗanda za su ci gaba da neman waɗanda maharin yake da alaƙa da su. Prime Ministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya fara ɗaukar matakan diplomasiyya kan ƙasashen da suka goyi bayan ƙudurin kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya wanda ya nemi Isra'ila ta dakatar da gine-ginen da take yi a yammacin kogin Jordan da kuma gabashin birnin Kudus.
Masu sauraro da takardun labaran muka zo ƙarshen shirin ma yanzu sai zuwa ƙarfe 9:30 na dare a kogon Najeriya da Nijar za ku sake jin mu a rediyo da wani sabon shirin ciki har da tsintsiya maɗaurin ki ɗaya. Ana iya ci gaba da sauraron mu yanzu nan kai tsaye a wayoyin hannu ko kuma kwamfuta don shirye-shiryen matasa kamar bana 7 kai ma ka dara samartaka da kuma wakoki a dandalin voa.com yanzu a madadin Muhammad Lalo da Chibahiro Dodone wanda ya kula da ɗakin na watsa shirye-shirye Ibrahim Alfa Ahmed ne ke cewar mu huta lafiya.